Amurka ke kira sashen Hausa ke magana akan mita 25 31 da kuma 49. Masu sauraron ma jamhuriyar Niger kuma za su kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Niyya, Nomad FM da kuma Dalol FM. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana za ya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Haka kuma za ya kama mu kai tsaye ko kuma sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafin yanar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraro, assalamu alaikum, barkanku da daren yau Litinin 4 ga watan Nuwambar shekara ta 2019. Yusuf Aliyu Harande tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan yammacin namu. Idan muka shiga cikin shirin kuwa, muna ɗauke da rahoto akan wasu hanyoyi da za a bi don magance matsalolin rashin tsaro a arewa maso gabashin Najeriya ta amfani da na'urorin zamani a cewar masana. Daga bisani sai mu buɗe layin wayar mu don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'in mu na yau shine ta wace hanya kuke ganin mabiya addinai daban-daban za su iya samar da zaman lafiya mai ɗorewa a tsakaninsu, musamman idan aka yi la'akari da yadda duniya ta koma a wannan karni na 21 da muke ciki. Lambar dai kamar kullum ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Kana kuma muna tafi da labaran tamola amma a takaice. Amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump da yake kara huskantar matsin lamba game da binciken tsige shi ya ce amsoshin da mai kurmato ya bayar a rubuce bai wadatar ba, yana nufin mutumin nan da ya fara kwarmata batun hirarsa da shugaban Ukraine, inda yake cewa Trump din ya tirsasa Ukraine ta gudanar da bincike akan Joe Biden mai neman yiwa Democrat takara a zaben shekarar 2020. Trump ya rubuta a wani sakon Twitter ya ce dole ne a jawo mai kwarmato ya bada bahasi a gaban majalisa saboda ba a yarda da amsoshin da ya bayar a rubuce ba. Trump da ya kira kwamitin da ke binciken tsige shi mai yaudara. Trump ya yi tsokaci akan binciken tsige shi da majalisar wakilai ke yi na bayan nan ne wuni guda bayan da wani lauya a nan Washington, Mark Zaid, ya ce wanda yake kare shi wanda kuma ya kwarmata batun bai ambaci sunan shi ba. Ya ce ya amince zai amsa tambayoyi da Republican mako ya bayan Trump suka bashi a rubuce ba tare da bayyana jinsinsa ba. Suko 'yan Republican sun ce waɗannan sharuɗa da aka gindaya bai dace ba. An kashe akalla mutane 5 yayin da jami'an tsaro suka yi amfani da harsashe akan masu zanga-zanga a birnin Bagadaza, a cewar 'yan sanda da jami'an asibitoci a yau Litinin. Jami'an tsaro sun buɗe wuta akan masu zanga-zanga waɗanda suka ƙaraso kimanin mitoci 500 daga ofishin Prime Minister ƙasar a yau Litinin. A baya, jami'an tsaro sun yi amfani da barkonun tsohuwa da hasashen roba domin tarwatsa masu zanga-zangan da suke yunkurin haura shingaye da ke kusa da ofishin. An kashe akalla mutane 250 tun lokacin da aka fara zanga-zangan injinin gwamnatin a farkon watan Oktoba. A cikin dare jami'an sun harbe suka kashe akalla mutane 4 a birnin Karbala mai tsarki a Iraki, yayin da wata kungiya ta yunkurin haura katangar ofishin jakadancin Iran, a cewar jami'an Iran Iraki a yau Litinin. Masu zanga-zangan da sun taru a wurin ne tun da yammacin ranar Lahadi suna ihu suna kira Iran ta yi waje Karbala ta samu walwala. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban jami'i mai kula da kira makaman nukuliya a kasar Iran ya sanar a yau Litinin cewar kasarsa ta ƙara ƙaimi a ayyukanta na kira makaman nukuliyan, wani mataki da ake ganin ya saba wa yarjejeniyar shekarar 2015 wanda aka kulla tsakanin Iran ɗin da manyan ƙasashen duniya. Ali Akbar Salih shine shugaban hukumar makamashin atomic na Iran, ya faɗa wa talbijin ƙasar a yau Litinin cewar Iran tana kira wata na'urar sarrafa uranium da ake kira IR-6 wanda zai ƙara saurin sarrafa uranium fiye da IR-1 wanda aka baiwa Iran ɗin daman ƙirawa a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliyan. Salih ya ƙara da cewa Iran tana aiki ta ƙira irin wannan na'urar mai tsananin sauri sosai wurin sarrafa uranium. Yarjejeniyar ta shekarar 2015 ta kira ga Iran ta takaita ayyukanta da nukiliya a matsayin martani na tuhumar da ake mata game da shirin nukiliya. Iran ta ce tana aikin kera makaman nukiliya ne saboda zaman lafiya, amma kuma ta amince da sharuɗin da aka gindaya mata domin a ɗauke ta kunkumin tattalin arziki da aka ɗora mata. Tun lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ya janye daga yarjejeniyar a bara, Iran ta ƙi mutunta sharuɗoɗin da aka gindaya mata, ciki har da wuce gona da iri a kan kayan da aka hana ta ƙirawa da kuma wuce adadin da aka bata na ƙira, wato na ƙara ƙarfin makamashin uranium. Da ƙarshe Pakistan ta rufe ofishin jakadancinta a babban birnin Afghanistan, wato akan wasu dalilai na tsaro da bata bayyana ba. Pakistan ta ce za ta ci gaba da rufe ofishin nata a birnin Kabul har sai ba ta gani. Ma'aikatan harkokin wajen Pakistan ta umarci ofishin jakadancin ya gabatar da duk wata babbar damuwa na tsaro da kuma kiyaye lafiyar ma'aikatan diplomasiyan Pakistan a can Kabul din. Pakistan ta faɗa a wata sanarwa cewa an tsangwami ma'aikatan ofishin jakadancin kana wani babur ya afka wa motar ofishin yayin da ma'aikatan ke kan hanyarsu zuwa wurin aiki. Dangantakan Pakistan da Afghanistan dai ta daɗe tana cikin wato wani hali mawuyaci.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To daga labaran duniyar bari mu shiga duniyar rahotannin namu. Hukumar da ke kula da kamfanonin sadarwa ta NCC a Najeriya ta ɗauki wani sabon salo don yaƙi da ta'addanci da yaƙi da zamba da yake cima al'ummar Najeriya tuwo a ƙwarya. Ibrahim Abdulaziz ya halarci wani taro da hukumar ta shirya ga kuma tsarabar da ya aiko mana.
Wannan ne ma dai karon farko da hukumar hakokin sadarwa ta NCC ke ma shirya irin wannan taron masu ruwa da tsaki a shirin Arewa maso gabas, taron da koyi tabo hanyoyin daƙile matsalar tsaro musamman magarkwa da jama'a da kuma bunƙasa fasaha sadarwa ga 'yan ƙasa musamman a wannan lokaci da ake samun sabbin dabaru. A jawabinsa, shugaban hukumar ta NCC Farfesa Umar Ɗanbata ya ce hukumar a yanzu ta yankuro domin kawo ci gaba domin bunƙasa sadarwa a Najeriya da su kawo ci gaba ga harkar tsaro da kuma tattalin arziki. Ɗanbata, wanda mataimakin darakta ta fannin hanyoyin sada zumunta da yaɗa labarai ta fannin tsaro Cidi Bego ya wakilce shi, ya buƙaci jihohi da kuma sauran masu ruwa da tsaki da su ba da goyon baya. Tuwai koya masana ke kallon fannin sadarwa a Najeriya, Farfesa Sahalu Junaidu, da ke zama shugaban sashen koyon sanin na'ura mai kwakwalwa na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, wanda ma ke cikin wanda suka gabatar da makala a taron, ya ce ko dole ne fa a tashi tsaye muddin ana so Najeriya ta ci gaba.
Irin wannan taruka zai wayar da kan jama'a kamar yadannan bayanan da ne muku mutane su san cewa akwai hoɓɓasa da NCC take yi don ci gaba da yaduwar harkar sadarwa a Najeriya domin ci gaba da tattalin arzikin ƙasa. tattalin arzikin.
Profesa, Najeriya yanzu na fama da matsalar kalubale ta fannin tsaro, wanda kuma ya danganta kamar da hukumar ta NCC suna aikin ta musamman abin da ya shafi in ka duba irin garkuwa da jama'a da san su ta wayar ana ma magana san su kusan abin kuma na neman gagar kundila. Me ya kamata ita hukumar ta NCC ta yi?
Ayin kan lura da abubuwan da wannan sabon ministan yayi, wanda kuma ya ce su NCC din su duka yi. Tun daga nan ai kaga kowa ya shiga taitayin shi, kuma za ka ga ita kanta NCC abin da take yi ta ƙara hoɓɓasa na cewa tunda shi minista wato Malam Fantami ya riga ya ce musu duk matakan da za a ɗauka a ɗauka, yanda duk wani wanda ya garkuwa da mutane ya kira wata waya cikin awa ɗaya ya kamata su faɗi duka cikakken bayani akan wannan mutum.
Shi kuwa Profesa Muhammad Dauda na Cibiyar Nisan ya ce Najeriya na da ƙwararru ta fannin kimiyya da fasaha da ma hanyar sadarwa da za su iya ƙera tsara muddin ku aka kula da kuma alkin tasu.
Wannan taro abinda muke so mu gani an haɗa software da hardware a fito da machine wanda 100% made in Nigeria ko kuma local content ya zama yana da yawa. A gane ba za mu ci gaba da relying akan ko kuma mu ci gaba da dogaro daga abin nan kasashe waje suna kawo mana wannan da wancan ba, a'a mu muna so mu yi namu kuma muna iyawa ba wai ba mu iyawa bane. Saboda haka a hada karmi da karmi a ga ya za a yi fito da machines wanda su taimaka mana a fito da hanyoyi wanda yake za mu yi na kanmu ba wai za a kawo mana mu yi kokari mu yi amfani da shi ba, a'a wannan mun san dama mu muka yi saboda haka daidai da yadda muke so ne.
Mahalarta taron dai sun ko fito ne ma daga jihar Arewa maso gabas, inda gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Murfin Tiri wanda sakataren gwamnatin jihar Injiniya Bashir Ahmad ya wakilce shi ya ce za su ci gaba da bada goyon baya domin samun nasara.
In har muna da niyyar ƴaƴanmu su ji daɗin rayuwarsu a gaba, dole ne tun yanzu a koya musu wannan. Don haka sanin haka mu a gwamnati za mu yi iya ƙoƙarinmu mu tabbatar makarantunmu inda yaran muke zuwa suna da waɗannan na'ura waɗanda za su koyi yanda ake amfani da su, saboda su ma kar a bar su a baya nan gaba.
A taron an ko tabbatar da dama da suka hada da zagin kwangi da ake wa kamfanonin sadarwa ke yi na tura sakonni ba tare da an nema ba, ga kuma batun zaftar kuɗaɗe daga masu amfani da wayar salula. Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Tuwage da Ibrahim Abdulaziz. Masu sauraro, kamun mu kai ga buɗe layinmu don ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku, za mu shakata da wannan faifan. Kada kuma ku manta, maudu'inmu na yau shi ne ta wace hanya kuke ganin mabiya addinai daban-daban za su iya samar da zaman lafiya mai ɗorewa tsakaninsu, musamman idan aka yi la'akari da wannan yanayi da ake ciki na wannan ƙarni na 21. Mu shakata da wannan.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To, mun samu kiranmu na farko daga jihar Taraba. Wa muke da shi daga Taraba?
kuna baga da Chindo Akwana daga Taraba Ukali local government.
To Mallam Chindo, muna jin ka.
To abin da ya kamata ayi malaman addinin nan idan ba su yi su fadi abin da Allah ya ce, Annabi ya ce a daga fiskar musulunci kenan, su kuma mabiya addinin Krista su fadi abin da ke cikin babu na gaskiya, ba son zuciya ba. Idan aka sa son zuciya, to daga nan shine ake samun rikici. Duk abin da kuma ya kamata a fada Allah ne ya ce, to a fade shi gaskiya, kar a bi kuma abin da gwamnati ke so. Kaga malami ne wa'azi yana magana interest na gwamnati, ko kuma shi pasto yana magana interest na gwamnati domin ya yi niyan shi ya ja. To kaga idan ana haka son zuciya shi gaken, sai ga ana samu conflict na interest. To daga nan sai kaga an samu hayaniya, sai kaga kuma ba a son a faɗi gaskiya, abubuwa na rikicewa. Kaga wannan yana yi a'a domin gwamnati nashi ne.
To mun gode Chindo da naka gudunmawa. Bari mu koma jihar Kaduna. Wa muke da shi a jihar Kaduna?
Assalamu alaikum doctor.
Wa alaikum assalam.
A sunana Abdullahi Lalace, da tashar mota kawo a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Mallam Abdullahi, muna jin ka.
A to na farko dai gwamnati tana da rawar da za su taka a cikin wa'annan addinan namu, saboda yana da kyau ta yi amfani da karakuna su dinga wayar ma da ainihin su kamar malamai da fasoci irin kai, su dinga wayar ma da kuma al'ummansu. To in aka yi haka, wannan bambance-bambancen na addini za a samu matsala. Amma gwamnati in ba ta shigo al'amarin ba, to mu mutanen gari da kuma sarakuna ba za su iya ba. Sannan kuma gwamnati akwai masu shawara kamar na addinin Kirista da na musulmai, yana da kyau gwamnati ta jawo su, suna ba ta shawara akan yadda za ta tafiyar da irin malaman addinai.
To mun gode Mallam Abdullahi. Bari mu tafi jihar Jigawa. Muke da shi a Jigawa.
Kana maganar dan iya taurar gidan Adani mai wanki bakin ruwan kofa, karamin hukumar taurar jihar Jigawa, Najeriya.
To dan iya, muna jin ka.
Eh, hakikanin gaskiya kamata ya addinan nan guda biyu, duk wanda zai fito ya gaya gwamnati gaskiya babu wani kwanance-kwanance.
Eh,
kar ai magana ta san rai, duk abin da ya kamata to kamata ya gaya gwamnati. Sannan kuma a tsaya kowanne su na wannan bangare, da Kirista da Musulmi, kowanne suke jan hankulan magoya bayansu.
To mun gode. Bari mu tafi jihar Niger. Wa muke da shi a jihar Niger?
Ibrahim ne wakilin gudanarren mai gode a Kimba.
To Mallam Ibrahim, muna jin ka.
To masha Allah, lalle gaskiya ana samun sabani game da ainihin dukkan, musamman da bagan tsakanin bangaren Kirista da Musulmai.
Eh,
yawa, domin saboda bangaren Musulmi an saki koyarwa ta Manzo Sallallahu Alaihi Wasallama.
Eh,
kuma Kiristoci su kuma sun saki ainihin koyarwa ta Bible da suke karatu akan shi. Duk shi ke kawo wannan sabanin.
To mun gode Mallam Ibrahim. Mun gode. Bari mu tafi jihar Taraba kuma. Wa muke da shi a Taraba?
Salamu alaikum.
Wa alaikum
salam. Bayar Ismail daga Taraba, Sarona local government a mai Kamari.
To Mallam Bayar, muna jin ka.
Ni kam a gani na ya kamata a sa wani hukuma wanda yake lura da musulunci da kiristanci, domin su ne ya kamata su dinga abun nan, su dinga kawo maslaha tsakanin addinai, kuma su dinga ba wa talakokin shawara. In ba haka ba, gwamnati kare ba ta isa ta yi wani abu ba.
To mun gode Bayero. Bari mu koma jihar Niger. Kwantagora, wa muke da shi a Kwantagora?
Alisu Hande, kana magana da injiniya mai gero makeri, Kwantagora.
To injiniya mai gero, muna jin ka.
Wato gaskiya game da wannan bayani, shugabanni na addinin musulunci da Kirista, ya dace kowane ya jama mutane su kunne da wa'azi da nasiha a zamna lahiya. In ba ta haka an kabe, to akwai matsala. Amma inda duk ana samun shugabanni suna wa mabiyansu bayanin muhimmancin zama lahiya, to insha Allah za a samu nasara a Najeriya, insha Allah.
To ku talakawa fa me na ku gudunmawar?
Talakawan shugabannin sun kai bayani, mu ma sai a umurni. Sannan kuma kai talaka duk inda ake jama'ar ka gana, ko ta zama ko wani rikici, ko sai ka zo ka yi bayani na zama lahiya.
To mun gode injiniya. Bari mu koma jihar Taraba. Wa muke da shi a Taraba?
Jamilu Bugawa ne, karamar hukumar
jiki. To Mallam Jamilu, muna jin ka.
Ido ni ina da gaskiya kamar maluma da 'yan siyasa, kusan rikicin addini da yake faruwa a kasar da su ke haɗawa.
idan malami ko faso da wa'azi ta sa ta sanne a gaba kada lokacin siyasa ya kamata majalisar dokoki ma ta sa doka ne duk lokacin zabe in yazo kada malami ya ce kar ku zabuwa ne don samu shi bane ko kuma kar ku zabuwa ne don ba kirinta bane haka duk dan siyasan da yayi bani magana akan magana addini lokacin zabe ko ya kamata a dauki mataki akan sa ina ga haka shine zai kawo matsala a kasan nan
to mun gode har yanzu dai muna jahar ta Taraba wa muke da shi kuma
sana magana da Muhammad Hussein Madara ta lokacin da mama yanzu ya maralan kuni ne din local government Taraba state
to malam Muhammad muna jinka
yawa kamar yadda wanda na baya sauke faɗa malumin sun bar koyarwa nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ma aka kuma cikin sun bar koyarwa nan Isa alaihi salam
eh
yawa ya kamata a cikin cutanya tsakanin kiristoci da musulmi za a ga wani lokacin kiristoci ba sa bari ƴaƴansu su yi cutanya da ƴaƴan musulmi hatta su musulmi ba sa bari ƴaƴansu su rinka cutanya da ƴaƴan kiristoci idan ana samun irin wannan shi ne tun daga kan yara su fara tare da cutanya nan da
to mun gode malam Muhammadu bari mu tafi Baucin Yakubu wa ke magana wa alaikum salam sai ka daga muryarka
mana Ismail Muhammad Bello ne gari da shinkafa kasuwar Wiki
to mala Ismail muna jinka
maganan gaskiya ya ta'allaka ce daga mu ma kanmu mafiya tukuna akwai rawar da zamu taka
eh
saboda rungumar dan uwanka sister da muna nuna bambanci a tsakanin in mutum kai musulmi ne ka san na ta bane kirista shi ma ana nuna masa daga ko koyarwar mu ne za ta ko kuma sar ranmu ne zamu ce sai mu ga kaga mutum yana fitta wannan wasa kan
to Allah ya kyauta mun gode Malam Ismail bari mu koma garin gwamna wa muke da shi a Kaduna
Allo assalamu alaikum warahmatullah
wa alaikum assalam wa ke magana
to sunana Suleiman Aisali na kira ku daga cikin garin Targodam daga local gamma Kaduna Nigeria
to muna jinka
adan gaskiya yana da kyau a ce malaman nan guda addinan nan guda biyu wato musulunci da kirista duk sun da za su yi wa'azi yana da kyau a ce sun jawo kan hankalin al'umma ne gabaki daya koko ma kaga malami ya danganta ka a bangaren siyasa koko yana dangina kare bayan wani dan takara wanda zai goyi bayan shi gaskiya wannan ya yana da kyau a cire shi a harkan wa'azi gabaki daya don wannan yana kawo mana rudu a kasa gabaki daya gaskiya don goyi bayan mutumin da yake magana cewa gaskiya da siyasan nan da harkan wa'azi ne shi yake kare rikici ta mana Najeriya ya kamata duk wanda zai wa'azi a san abin da zai faɗi kuma a rubuta mai za a yi abin da zai wa'azi akai ba wai ya koma yana zagi ɗan siyasa koko ɗan siyasa ya bashi kuɗi yana kuma nima mashi al'umma ta harkan addini wanda cewa wannan bai dace ba ina muku fata alkhairi
to mun gode Malam Sulaiman bari mu tafi muna nan har yanzu a Kaduna wake magana
assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wake magana
kana magana da Kani mai wankin hula gidan makaranta ta har Kaduna tarayyar Najeriya
to malam Kani muna jinka
to alhamdulillah gaskiyar magana ni ina ganin kusan tsakanin malaman addinin musulunci da na kirista kusan sakin abubuwan da yake koyarwa da suka zo da shi a baya shine ka musu irin wannan matsalolin dalili ko babu yadda za a yi a ce kai da malami da kake karantarwa ba za ka koya mutane ainihin abubuwan da Allah ya ce ba amma sai ka koma kuma kana tunzura su kana fardar musu wasu irin maganganu to a gaskiyar magana sai mun tsaya tsayin ta kama malaman nan sun sa mu akan sai sun sa mu akan hanya to shine zamu samu ci gaba kuma zamu samu zaman lafiya amma matukan suka saki irin wa'annan daman suka ji suna bin yan siyasa ko suna bin wasu irin mutane haka wanda yake dan su ba su wani abin nan duniya sa a jinsu to ba za a samu irin wa'annan sulun ba nagode kani
to mun gode malam Kani bari mu koma jahar Jigawa muke da shi
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
Siraje lamfan ne daga Kirma.
To malam Siraje muna jinka.
Ni fata alkhairi da muku saboda na kai shekara biyu na fama ba samu ba sai Allah ya yi na samu.
To. To menene naka gudunmuwa ga wannan maudu'in namu na yau?
Wallahi yanzu na rike ku.
To muna magana ne akan taya mabiya addinai daban-daban za su hada kawunan su don samun zaman lafiya.
Wannan yana gurin shugabanni su kamata su dinga zama kamar amanan na gargajiya ka na masarautu ya kamata su dinga bada gudunmuwa suna bita-bita kamar lokaci-lokaci a ga jama'a
su kuma al'umma kuma fa To su kuma al'umma fa?
Al'umma ya kamata su rinka manya kamar na unguwanni haka, su rinka zama da su kiristoci kamar da su musulmai din, a rinka zama ana fahimtar juna tsakani.
To mun gode. Masu saurare, iyaka abinda za mu yi ɗauka kenan a yau, sai kuma gobe insha Allah za mu sake ba ku dama don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Yanzu agogo ma nan Washington DC yana cewa karfe 3:54, ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kasashen Najeriya da Morocco da kuma Masar sun sami kungiyoyi biyu da za su shiga jadawalin matakin rukuni a gasar kofin kalubalen ka na kungiyoyin nahiyar Afirka da za a tsara a ranar 10 ga watan nan na Oktoba. Kungiyar Enyimba ta Najeriya ta sami shiga ne bayan ta doke Galaxy ta kasar Afirka ta kudu, yayin da ita ko Enugu Rangers ta galaba a kan kungiyar ASC Kara ta kasar Togo. Kungiyoyin Masar biyu da suka sami gurbi kuwa su ne Al-Masri da Pyramids, waɗanda su kuma suka yi galaba a kan ƙungiyoyin CODO ta ƙasar Seychelles da kuma Young Africans ta ƙasar Tanzania. Daga ƙasar Morocco kuma Hassaniya Agadir ta sami tsallakewa tare da doke Green Eagles ta ƙasar Zambia, yayin da ɗaya ƙungiyar ita ce Resistance ita kuma ta doke Force Juniors ta ƙasar Madagascar. Kungiyar ƙwallon ƙafar Real Madrid ta ƙasar Spain nan tana ƙoƙarin sabunta zaurucin ɗan wasan gaba na ƙungiyar Liverpool Mohamed Salah. Rahotanni sun bayyana cewa yanzu haka ƙungiyar ta saka Salah a jerin farautanta a daidai sa'ar da tauraron ɗan wasan ke ci gaba da haskawa a Liverpool, inda aka ruwaito cewa Real ɗin tana shirin taya ɗan wasan ɗan ƙasar Masar a kan kuɗi Euro miliyan 130. Kungiyar Real Madrid da kuma ake ta'allakawa da zaurucin ɗan wasan Manchester City Raheem Sterling a watan da ya shige ta ɗan yi famar jan ciki a cikin wannan kakar wasannin, yayin da har yanzu sabon cefaninta daga Chelsea Eden Hazard bai daidaita zama ba tare da so ma nuna mu'jizar ƙwallon da yake yi a tsohuwar ƙungiyarsa ba, yayin da kuma zaman Gareth Bale ke kaiwa ƙarshe a ƙungiyar a ƙarshen kakar wasanni tuni da ta watsa taron neman mai gurbinsa tare da zaɓin Salah domin yin haka. Kungiyar Liverpool ta Ingila ta ture Barcelona ta ƙasar Spain ta koma ƙungiyar da ta fi kowace a nahiyar Turai. Kiris ya ragewa Liverpool ɗin ta sha kashi a wasanta na Premier da Aston Villa a ƙarshen mako, to amma ta yi waiwayin baya ta yi galaba da ci 2-1. Barcelona da ada take ta sama a yanzu ta koma ta uku, domin kuwa Manchester City ce ita ko ta kutso ta ɗare matsayin ta biyu a Turai. Murtala Faruk Sanyin na daga Washington DC.
To a gaida na Sanyin na, yanzu kuma barin ba Baba Yakubu makeri ware don ya kawo mana labaran duniya a takaici.
Shugaban Amurka Donald Trump ne yake kara huskantar matsin lamba game da binciken tsige shi. Ya ce amsoshin da mai kwalmato ya bayar a rubuce bai wadatar ba. Yana nufin mutumin nan da ya fara kwalmata batun hirarsa da shugaban Ukraine cewa shi Trump ɗin ne yana tarsasa Ukraine ta gudanar da bincike akan Joe Biden, wato mai neman yi wa Democrat takara a zaben shekarar 2020. Trump ya rubuta wani saƙonsa na Twitter cewa dole ne a jawo mai kwarmato ya bada bahasi a gaban majalisa saboda ba a yarda da absoshin da ya bayar a rubuce ba. Trump da ya kira kwamitin da ke binciken tsige shi mai yaudara. An kashe akalla mota da 5 yayin da jami'an tsaro suka yi amfani da harsashe akan masu zanga-zanga a birnin Bagadaza, a cewar 'yan sanda da kuma jami'an asibitoci a yau Litinin. Jami'an tsaro sun bude wuta akan masu zanga-zanga waɗanda suka ƙara so kimanin mitoci 500 daga ofisin Prime Minister ƙasar a yau Litinin. A baya jami'an tsaro sun yi amfani da barkonun tsohuwa da harsashen roba domin su tarwatsa masu zanga-zangan da suka yi yunkurin haura shingaye da aka datsa a kusa da ofishin.
To masu sauraro, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokin aikin nawa wanda ya taya ni gabatar da shirin, Baba Yakubu Makeri, sai wadda ta jagoranci shirin ta kuma ba da umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na yanzu a wannan dare. Sai muke muku fatan alkhairi. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya. Bis salam.